Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin jan rigamar shirin namu na farko a yau Litinin 17 ga watan Oktoba. Ga kanin labarai.
Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bada sanarwar cewa an so muƙaddamar da gagarumin fara kai hare-haren soja akan mayakan ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zuwa yanzu Amurka da ƙawayenta suna da damar ɗaukar mataki na zaɓin ransu a Siriya. Ajiya a Najeriya ne iyayen wasu daga cikin 'yan matan Chibok da aka suka samu 'yancinsu suka yi ta tsalle suna murna da aka maido musu da 'ya'yansu.
To madalla, kanin labaran kenan. Ta da kayar baya da kungiyar Boko Haram ke yi a Najeriya ya sa wani jami'in tsaro sake salon yaki da kungiyar sakamakon binciken da ya gudanar da ya nuna cewa
ban taba gani muga mutanen da suke kisa na rashin imani irin na Boko Haram. Sai dai Adolf Hitler ne muka san da yana tara mutane yana kona su.
Yau kuma a shirin ciki da gaskiya.
A makon da ya shige mun yi alƙawarin kawo muku wasu 'yan damfara da 'yan sanda suka damke a Katsina. Waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da 'yan kwastam suka kwace da rahusa. To amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi.
To sai ku biyo mu ku sha labari kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-hare na soja akan mayakan ISIS don fitar da su daga birnin Mosul wanda ya jima a hannunsu. Wannan sanarwar da aka bada ta gidan talabijin da safiyar yau Litinin ya nuna alamar cewa ana dab da soma kai gagarumin farmaki da rabon ganin mai girmansa tun lokacin da sojan Amurka suka fice daga Iraki din. Sa'o'i kaɗan kafin wannan sanarwar, jiragen yaƙin Iraki sun yi ta sako dubban takardun gangami a kan birnin na Mosul. Ana kashedi ga mazauna wurin a kan wannan babban farmaki da za a kawo don a ceto birnin. Su don kansu waɗannan takardun da aka somawa an soma watsu su ne bayan da aka share sa'o'i sojojin Iraki da na Kurdawa suna ta ɓarin wutan rokoki da suke harbawa, abinda ya sa wasu suka fara zaton ko watakila manyan hare-haren kenan aka fara kaiwa a birni mafi girma na biyu a ƙasar ta Iraki.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zuwa yanzu Amurka da ƙawayenta suna da damar ɗaukar mataki na zaɓin su a Siriya, sai dai ya ƙara da cewa Amurka da Turai ba su da ra'ayin amfani da ƙarfin soji duk da cewa Rasha ta ƙi ƙaƙƙautawa da hare-haren da take kaiwa a Siriya. Kerry ya gana da sakataren harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson a jiya Lahadi a birnin London, kwana ɗaya bayan ganawar da ya yi da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da wasu manyan jami'an diplomasiya a birnin Switzerland. Kerry ya ce kada wani ya kuskura ya kunna wutar yakin basasa ko kuma ya haddasa rigima tsakanin manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin soja. Bisa ga dukan alamu, Kerry yana bayyana damuwarsa ne akan abubuwa da ke faruwa a Siriya, kama daga matsalolin 'yan gudun hijira, kisan gillar da ake yi wa fararen hula a birnin Aleppo, hare-haren Rasha na goyon bayan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, rushewar yarjejeniya da kuma kasawar Amurka wajen kawo ƙarshen zub da jini da ake yi. Kerry ya yi alkawalin Amurka za ta ɗauki matakin horaswa a kan Rasha saboda abubuwan da Rashan ɗin ke yi a garin Aleppo.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A jiya ne a Najeriya, iyayen wasu daga cikin 'yan matan Chibok da suka samu 'yancinsu suka yi ta tsalle suna murna bayan da aka maida musu 'ya'yan nasu wanda 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu. a shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan yaran mata 300 na makarantar Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, wurin da ya sha fama da rikicin Boko Haram da suka yi kokarin kafa daular musulunci, inda kuma aka kashe dubban mutane, wasu sama da miliyan 2 kuma suka rasa matsugunansu. A makon da ya gabata ne, ƴan tawayen suka sako mutane yaran mata 21 daga cikin wato ɗaliban na makarantar Chibok kenan, bayan tattaunawa na shiga tsakani da ƙungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin Switzerland suka yi. An sako ƴan matan ne a ranar Alhamis, kuma an kai su birnin Abuja ta sama, sai dai ya ɗauki wasu ƴan kwanaki kafin iyayensu su iso zuwa birnin Abujan daga yankunansu na karkara. Ko da yake ƴan matan da dama da aka sace su sun samu sa'ar arcewa bayan da aka sace sun, har yanzu kuma dai akwai wasu ƴan mata da yawansu ya kai 197 a hannun ƴan tawayen. Gwamnatin ta Najeriya dai ta ce tana ci gaba da tattaunawa don ceto sauran matan.
A wata sanarwa da ya ɗora a kan shafinsa na Twitter a jiya Lahadi, ana sauran kimanin makonni 3 Amurkawa su yi zaben ɗan takara jam'iyyar Republican Donald Trump. Ya shaida wa magoya bayansa cewa an riga an yi masa magudin zaɓe. Yanzu an sa ido a gani ko idan Trump ya sha kaye a hannun ƴar takarar Democrat Hillary Clinton a zaben na ranar 8 ga watan Nuwamba, ko zai amince da shan kaye ne, ko kuma zai ci gaba da ƙorafin an yi masa magudi. Idan kuwa Trump ya ƙi yin jawabin bayyana amincewarsa da rashin nasara, zai gurgunta tsohuwar aƙidar siyasar Amurka ta shekara da shekaru da aka saba da ita. Ko a shekarar 2000 lokacin da aka yi zaben da ba a taɓa samun mai tarin rigingimu kamar sa ba, ɗan takarar jam'iyyar Democrat Al Gore ya amince da nasarar ɗan takarar jam'iyyar Republican George W. Bush bayan da kotun koli ta dakatar da kirga kur'u a jihar Florida ta kuma tabbatar da nasarar Mr. Bush.
A halin yanzu kuma shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya musanta sabon zargin Amurka na cewa ita Rasha ɗin tana kaiwa Amurka hari a yanar gizo, kuma tana ba'a a kan barazanar ɗaukar fansa da Amurka take yi idan Rasha ɗin ta yi mata shishigi a harkokin zaɓen Amurka da ke tafe. A wani jawabin talbijin da Putin ya yi a wani taron manema labarai a jiya Lahadi a Indiya, ya ce zancen tuhumar kutsin saƙonni imel wani ƙoƙari ne da hukumomin na Amurka suke yi don janye hankalin Amurkawa daga abin da ya kira tarin matsaloli da Amurka ke fama da su. Kalaman na Putin sun zo ne kasa da kwanaki 2 da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya aiki da saƙo na kashedi zuwa ga shugaba Putin. Mr. Biden ya shaidawa tashar talbijin na NBC a ranar Juma'a cewa ramuwar gayya da Amurka za ta yi a kan harin yanar gizo da Rasha take kaiwa Amurka zai zo ne daidai lokacin zaɓin ransu, kuma daidai lokacin da zai babban tasiri.
To, madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu yaye kallabin shirin da rahotanni a birnin tarayya Abuja, inda wani jami'in mayakan ruwan Najeriya Abdulkarim Dauda ya kaddamar da wani littafi da ya rubuta biyo bayan nazarin da ya yi kan hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Nasiru Adamu Lika ya je kwalejin horar da jami'an tsaro da ke Abuja, inda aka kaddamar da littafin da ya samu halartar jami'an soji, malaman jami'a, 'yan kasuwa da kuma masu ruwa da tsaki daga inda ya aiko mana wannan rahoto.
On my list is Professor Mande Tamaila. How do I get together
for him? Kaddamar da littafi mai takin Boko Halal da jami'in rundunar sojin ruwan Najeriya Abdulkarim Dawud ya rubuta don barranta daga duk wata manufa ta 'yan Boko Haram. Dawud, wanda bafullaci ne da ya gaji shanu 40 daga mahaifinsa a asalin karamar hukumar Tafawa Balewa jihar Bauchi, ya ce aikin soja da ya kai shi Maiduguri da wasu sassan Najeriya sun sanya shi gano barin yara na gararan bakan tituna ne a ƙarshe kan sa zuciyarsu ta ƙeƙashe su faɗa aikin ta'addanci. Jami'an sojin ruwa da malaman jami'a ne suka taru a kwalejin koyar da dabarun yaƙi a Abuja don ƙaddamar da littafin. Dawud ya ba da shawarwarin kafa dokar hana gararan bari yara akan tituna ko ko tura su almajiranci.
Shugabanninmu na arewa su hada kai a saida wannan bara a yara waɗanda suke gararan ba a titi a tattara su a hana su malaman da suke dauka suna yawo da su a hana su wannan aiki.
Ka danganta abin da yasa yan boko haram suke zama mugaye kusan ba sa samun kulawar iyaye ne. Wani nazari kai yasa ka yi wannan tunanin don wasu suna cewa watakila wannan abin na faruwa ne saboda rashin fahimtar addinin musulunci da ya dace.
Ba haka bane ka karanta labarin history ka gani ban taba gani muga mutanen da suke kisa na rashin imani irin na Boko Haram ba sai dai Adolf Hitler ne muka san da yana tara mutane yana kona su kuma na lura cewa yanda yaro ka tasir da shi kana pampering shi kana dan nuna mashi soyayya kana jawo shi kusa da kai zai sa shi ya zamanto mai tausayin iyaye ya girma mai tausayi ga zuciyar shi amma in ka dauki yaro ya girma cikin wahala ba wanda ya taba nuna masa soyayya abinci ma da kare yake ci kwana a kasa duka bulalan nan ma da ake masu malaman suke masu kaga zai iya kaurara masu rai
kungiyoyin musulunci a Najeriya na nuna illoli da miyagun aƙidun ƴan ta'adda da ke fakewa da musulunci su kashe mutane ba bisa haƙin shari'a ba kwanakin baya ma Abuja kungiyar Jibius ta kaddamar da littafi mai take ɗaya da wannan inda Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ke cewa ya zama wajibi a nemi ilimin addini da boko da zama lafiya tare
da yake akwai mummunan wa'azi sai aka ce wal maw'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau kaga idan mutun yazo yana wa'azi yana fadan abin da ya saba wa Qur'ani yana fadan abin da ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai yana fadan abin da ya saba wa fahimta ta magabata to wannan wa'azi nasa ba mai kyau bane kowanne mai wa'azi yayi wa'azi mai kyau wanda zai jawo hankalin mutane ya nuna musu akwai haƙƙi tsakanin su da Allah shine babban akwai haƙƙin su tsakanin su da ƴan uwansu musulmi da ƴan uwansu waɗanda ma ba musulmi ba da Allah ya zaman su a wuri guda ko makwabtaka ta aiki ko makwabtaka ta gida ko makwabtaka ta gona idan aka samu wannan zama lafiya da yardar Allah komai zai daukaka za a samu tattalin arziki ba za a samu matsaloli ba a rayuwa
jikan Sardauna Hassan dan baba magajin garin Sokoto shi kaddamar da littafin wanda har ila yau kun shi kyawun al'adun Fulani da ke nuna kiwon shanu baya hana neman ilimi Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya Kula da lafiyar ƴan ƙasa wannan sai da ilimi majiyayi ne gari wannan sai da ilimi marani ne gari wannan sai da ilimi aikin hannu za a koya wannan sai da ilimi
haka yake mutanen ƙauyen sabon garin Sarko a cikin ƙaramar hukumar magama ta jihar Niger Najeriya suna zaman makokin mutuwar waɗansu ƴan mata guda takwas da kuma matan aure biyu da suka gamu da ajalinsu a haɗarin kwale-kwale wakilin Mustapha Nasir Batsari na da ci gaban rahoton
a lokacin da na ziyarci garin na sabon garin Sarkon mai nisan kilomita kimanin 300 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger Na tarar da mutanen ƙauyen na cikin halin kaduwa matuƙa Honorable Ibrahim Isiyaku ya rasa mahaifiyarsa tare da ƙannansa ƴan mata guda biyu
gaskiya ya girgiza mu sosai ba ma kadan ba saboda lamarin a gaskiya rayuka a ce ɗaya har guda 10 mu'min na tana da ciki sannan da ƙannena mata guda biyu suna ciki
matan da hadarin ya rutsa da su dai suna kan hanyar su ne ta zuwa gona domin tsigar gada Malama Safiya Ibrahim uwa ce ga ƴan mata guda biyu da suka mutu a wannan hadari.
Ban ji dadi ba. Kowa da ya rasa kayan shi dole ya ci ciwo. Mu ba mu zuwa daji, mun aiko su zuwa daji ne.
Dukiyan da yake guda biyu kafin su wuce wani magana kuka yi da su?
Komai daga zuwa to mama sai mun dawo shikenan to sai kun da Allah ya dawo da su lahiya suka ce amin shikenan.
Daga bisani dai na zanta da direban jirgin ruwan kwale-kwalen da ya kife da waɗannan ƴan mata mai suna Husaini Isa ga kuma abin da yake cewa
na fi karfi shekara 10 ina aikin jirgi abu ne kai wanda Allah ya kawo
to igiyar ruwa ne ya fi karfin ka koko jirgin ya fashe
jirgi bai fashe ba igiyar ne kai na kawo abin da Allah ya kawo shi ke hawan gashi
kuma baka yi overload ba a jirgin
ban yi overload ba a jirgin
Muhammad Danjuma shine sarkin ruwan garin Sabon garin Sarko wanda shine kuma ya tsamo waɗannan ƴan mata kirayeyi ga gwamnatin Najeriya da akai masa dauki a wannan yanki
muna dai neman gwamnati ta taimaka muna a wannan abubuwa da ke faruwa gare mu
ai muku mi kenan
ai muna hanya gada kenan kaga muna samun wannan wurin muna dan tsallake a muje sauki.
Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salir Jau ya ziyarci garin domin yin jaje ga kuma abin da yake cewa
gwamnatin jihar Neja zan kai mishi wannan kuki. Shi ma zan ba shawara yana da kyau ya turo ko kuma shi ya zo ya musu jaje sannan ya duba wannan wuri kamar yanda nazo ne ma na duba. Saboda in akwai tallafi da zasu sauri su yi kamin fara gwamnati ta yi kaga zasu yi wannan.
Ko a damanar barama mutane tara sun mutu a sakamakon kifewar jirgin ruwan kwale-kwale a wannan rafi. Kakakin ƴan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce kawuwa yanzu suna gudanar da bincike. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To amin har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1:15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matakan da hukumomi a jihar Kaduna suka dauka bayan wata hatsaniya da aka samu a yankin Gwadugwado da ya kai ga kafa dokar hana zirga-zirga. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun yi alƙawarin kawo muku wasu ƴan damfarar da ƴan sanda suka damƙe a Katsina waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da ƴan kwastam suka kwace da rahusa. To amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi. Hausawa suka ce wai ana zaton wuta a maƙera sai aka same ta a masaka. Yau za mu taɓo batu ne na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya wanda aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto. To amma sai masu kula da wannan gasa ta Najeriya wato cibiyar nazarin addinin Musulunci da ke Jami'ar Usman Danhodio a Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya da za a yi a Saudi Arabia maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. An gudanar da gasar karatun Kur'anin ta Najeriya baki ɗaya a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Daga ranakun 15 zuwa 23 ga watan Janairun wannan shekara ta 2016, ranakun da suka zo daidai da 6 zuwa 13 ga watan Rabi'ul Sani na hijiran manzon Allah. Wannan gasa da aka yi ita ce ta 30 a cikin jerin irin wannan gasa. A aji na ɗaya na wannan gasar, wanda ya lashe shi ne Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Wanda ya zo na biyu a gasar shi ne Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara. To amma lokacin da aka zo miƙa sunayen waɗanda za su wakilci Najeriya a gasar ta duniya a Saudiya, sai cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Danhodio da ke Sokoto ta miƙa sunan Faisal Muhammad Awal wanda ya zo na biyu. Ganin haka manyan malamai da jami'an gwamnati a jihar Bauchi sun tura tawaga zuwa ga shugaban jami'ar ta Sokoto ko Vice Chancellor wanda ya bada umarni a rubuta wasiƙa nan take a gyara wannan kuskure a gaban waɗannan wakilan tawaga. Sai daraktan cibiyar nazarin addinin Musulunci, Farfesa A.M. Sifawa, ya rubuta takarda ga ministan harkokin addinin Musulunci na ƙasar Saudi Arabia domin a gyara wannan kuskure. Matsalar anan ita ce wakilan tawagar da shi kansa wanda ya lashe wannan gasa na asali Umar Ahmad Yusuf Adam ba su san ko an aika da wannan wasiƙar ko ba aika da ita ba. Babbar damuwa ita ce wannan wata za a gudanar da gasar ta duniya. To amma shi Umar ya ce ya ji har an aika da takardun tafiya ga shi wanda ya zo na biyu Faisal Muhammad Awal, shi kuma bai ji labarin komai ba har yanzu. Ga ainihin mutumin da ya lashe wannan gasa ta karatun Kur'anin Najeriya Umar Ahmad Yusuf Adam wanda ya kamata ya wakilci Najeriya a gasar ta duniya da bayanin yadda lamarin yake.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Ni ne Allah ya mun baiwa na zamo gwarzon shekara a jihar Bauchi a musabakan da aka gabatar a cikin wannan shekara na 2016. Sa'annan na wakilci Bauchi State a musabaka na ƙasa wanda aka gabatar a jihar Nasarawa. Sa'annan Allah ya mun baiwa da kasancewa gwarzon shekara a mataki na farko hizbi 60 da tafsiri. A wannan rana mai girma sarkin musulmi ya yi mun naɗi na girmamawa. sannan mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya gabatar mun da kyaututtuka da yawa, daga ciki akwai mota, sannan akwai kuɗi, sannan akwai wasu kyaututtuka. Bayan haka, a cikin kyaututtukan da aka bani a wannan musabaka, nasara da na samu, mai girma gwamnan Nasarawa ya yi mun kyautan kujeran aikin haji, wanda Allah ya sa mun je aikin haji ta Nasarawa State, kuma mun gudanar da aikin haji a wannan shekara.
Tunzo me yake ciki?
Abin da yake ciki shine dama ka'idan musabaka wanda ake gabatarwa a mataki na ƙasa, dukan wanda Allah ya bashi nasara yayi na daya a hizbi 60 da tafsiri da kuma hizbi 60, shi su da su wakilci Najeriya a musabaka da ake gabatarwa na Saki Abdulaziz a kasar Saudiya. To amma kwatsam sai gashi mun samu labari cewa an canza sunana, an sanya sunan wanda shine mun second position dan Zamfara a matsayin wanda zai wakilci Najeriya ba tare da wani dalili ba.
To wannan suwa ne suka canza wannan sunana kada suka kawo na dan Zamfara?
Abin da dai muka sani shine Center for Islamic Studies na Danfodio University su suke tsara wannan musabaka, sannan kuma su suke tura wanda suke representing in Nigeria a kasar Saudiya da kuma sauran kasashe. Wannan shine abin da muka sani, don haka a takaice su suka canza sunan.
Kamar akwai wani babban jami'i ko kuma shugaban wannan jami'a ne, ko kuma dai wane ne yake da alhakin tsarawa da kuma tura sunan wanda ya yi ficen nan zuwa kasar Saudiya?
Wanda yake da wannan alhaki shine director na Islamic Studies na Danfodio University, shine yake da wannan dama.
To sun aiko nan boci ne su faɗi dalilin abin da ya sa kai din nan ba sa so ka je?
Gaskiya ba su aiko ba.
To me gwamnatin jihar Bauchi ta yi domin ta tabbatar da cewar an baka wannan dama wanda Allah Ubangiji ya baka ka je ka wakilci kasar mu Najeriya a can?
Gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ta yi kokari sosai, ta yi delegating din kwamishinan ma'aikatan addini tare da manya-manyan malamanmu da sakatare na musabaka da Dr. Mansur Isa Yalwa da kuma chairman na musabaka na Bauchi State Dr. Zubairu Abubakar Madaki sun je Sokoto University sun samu BC na jami'a. Yayin da suka gabatar da kokensu, BC mai girma BC jami'a ya sanya director ya rubuta leta cewa ya tura Saudiya a yi withdrawing din wancan wanda aka sanya sunan shi a sanya sunana. Amma abin da ba mu sani ba shine an tura letan ko ba a tura ba, saboda BC ya ce a tura letan a gaban mu, amma in sha je aka tura letan ba har lokacin karfe 4 yayi. Ya ce mana yanzu Korea sun tashi, mu tafi gida shi dai tura. To mu san an tura ko ba a tura ba, shi kuma dama BC ya ce a tura letan a gaban mu, kuma ko ba komai tun daga farko lokacin da aka tura sunan shi ba wani tuntuba da aka yi ma kwamitin gasan Qur'ani na Bauchi State akan wannan al'amari. Kawai mun ji labarin ne a sama cewa an tura sunan.
To yanzu menene kai kake bukata a yi?
Ina bukatan dukan wayanda suke da hannu a cikin wannan al'amari su yi kokari su ga cewa an bani haƙƙina, saboda wannan shi dai taimakawa wajen wayanda suke da rauni, wanda ba su da koshin lafiya irina, ko kuma wanda suke da disability. Wannan shi dai encouraging din su wajen ci gaba da gwagwarmaya a cikin dukkan harkoki da ake yi na karatun Qur'ani da kuma sauran fannoni. Yayin da kuma haka bai faru ba, to lallai an yi discouraging din mu, an yi discouraging dina tare da wayanda suke da rauni irina. Sannan mun tabbatar da cewa hakan an fifita su, ko kuma an fifita wanda yake normal akan mu. Duk da a gasan da muka yi, mun yi gasa ne tare, Allah ya bani nasara. Da Allah ya sa ya ci ba wani maganan da zamu yi, amma kuma Allah ya bani nasara, shi bai ci ba na samu nasara. Maimakon a yi haƙuri in ana so a tura shi zuwa in Allah kai mu ba daya tura shi, amma kuma ba ya haka ba, sai aka donda haƙƙi na ne, dama na ne, aka tura sunan shi.
To shi wannan musabaka washe ne za a gudanar da shi ne ma? To na duniya din da za a yi a Saudiya.
Eh, da gabatar da shi da fara ranar 21 ga watan wannan watan 10 da muke ciki na 2016.
To har yanzu dai kuma baka ji komai ba daga ma Saudiyan balle nan santa na dan Fojo University din ko?
Eh, ban ji komai daga wajensu ba gaskiya. Kuma Saudiya inda an tura sunana da shi ne da mu ji wani abu, amma ba tura sunan ba, sun ga sunan wani daban aka tura. Kuma har ma labari ya iske mu cewa an turo masa da ticket wanda zai je ya wakilci Najeriya a wannan matsayi.
Sauraro, in Allah kai mu shiri na gaba, za mu nemi ƙarin bayani daga cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Dan Hodi a Sokoto, wadda take da alhakin shirya wannan gasa da tura sunan mutumin da ya dace ga masu shirya gasar ta duniya a ƙasar Saudi Arabia. A huta lafiya.
Kuma da lagaida Malam Iru Allah kuma nuna mana mako mai zuwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bada sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-haren soja akan mayakan ISIS don fitar da su daga birnin Mosul wanda ya jima a hannunsu. Wannan sanarwar da aka bada ta gidan talabijin da safiyar yau Litinin ya nuna alamar cewa ana dabda so makai gagarumin farmaki da rabon ganin mai girman sa tun lokacin da sojan Amurka suka fice daga Iraki din. Sa'o'i kaɗan kafin wannan sanarwar, jiragen yakin Iraki sun yi ta sako dubban takardun gangami akan birnin na Mosul, ana kashedi ga mazauna wurin akan wannan babban farmaki da za a kai don ceto da birnin. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zuwa yanzu Amurka da kawayenta suna da damar daukan mataki na zaɓin su a Siriya, sai dai ya ƙara da cewa Amurka da Turai ba su da ra'ayin yin amfani da ƙarfin soji duk da cewar Rasha ta ki kakkautawa a hare-harenta a Siriya. Kerry ya gana da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson a jiya Lahadi a birnin London, kwana ɗaya bayan ganawar da ya yi da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da wasu manyan jami'an diplomasiya a birnin Switzerland. A jiya ne a Najeriya, iyayen wasu daga cikin 'yan matan Chibok da suka samu 'yancin kansu suka yi ta tsalle suna murna bayan da aka maido musu da 'ya'yansu wanda 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu da suka wuce. A shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan yaran mata 300 na makarantar Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, wurin da ya sha fama da rikicin Boko Haram wanda suka yi kokarin kafa daular musulunci, inda kuma aka kashe dubban mutane, wasu sama da miliyan 2 suka rasa matsugunansu. A makon da ya gabata ne 'yan tawayen suka sako 21 daga cikin 'yan matan dalilin shiga tsakanin da kungiyar ba da agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin Switzerland. An sako 'yan matan ne a ranar Alhamis kuma aka kai su a birnin Abuja ta sama, sai dai ya ɗauki 'yan kwanaki kafin iyayen yaran su iso zuwa Abuja daga yankunan da suke na karkara. A wata sanarwa da ya dora a kan shafinsa na Twitter a jiya Lahadi, ana sauran kimanin makonni 3 Amurkawa su yi zaɓe. Dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya shaidawa magoya bayansa cewa an riga an yi masa maguɗi a zaɓen.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za ku ji da rashin sani na Salihu Garba wanda ke mai da ƙarfi kan harkokin tattalin arziki da ingancin rayuwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mawuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma shafinmu na intanet. Za ku kuma iya ba da gudunmuwa ga shirye-shiryenmu a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Kafin mi sallama, bari mu ka gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Malam Musa Yaro a Malumfashi da Jack Tasha a jihar Gombe, sai kuma Muhammad Wakil a jihar Yobe da iyalansu duka, da fatar an waye gari lafiya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Malam Sidi da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu Malam Zubair, alheri ke muku, fata alheri.